عينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa masu kallon mu da sauraron mu da waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani kuna sauraron mu ne kuma kuna kallon mu daga masallacin markazu salafiya number 46 Majaro Tudun Wada Zaria jihar Kaduna Najeriya ni ne magana Abu Abdurrahman ne Muhammad Awwal Adam da aka fi sani da Albani Zaria a yanzu daren Alhamis ne wanda ya daidai da daren 15 ga watan Sha'aban hijira na da 1430 daidai da 5 ga watan August shekara ta 2009 wannan shine kasar na biyu daga cikin jerengiyar kasusuwan da muka sa wa suna ƙarshen alewa ƙasa wannan kasar din banda wannan sunan yana ɗauke da kuma saƙon cewa mu ma su ne kasusuwa na ƙarshe waɗanda za mu tsaya mu ware wata rana ta musamman da za mu ce za mu sake magana akan wannan matsala ma'ana ƙarshen tika daga kan wannan babu wata rana da za a sake kiran mutane don a yi wata lacca insha Allah akan wannan abun sai abin da ba za a rasa ba lokaci zuwa lokaci a cikin karatutuka ko azuzuka in bukata ta kama a ci gaba da ainihin faɗakarwa game da wannan musiba wadda muke fatar Allah ya yi musulmi ita mun gabatar da wani kaset wanda ainihin muke fatar insha Allah ta'ala a ƙarshen wannan kaset din da kake saurare za mu sake danna shi a sake jin shi insha Allah ta'ala daga Sheikh Ja'far Mahmud Adam wanda ya gabatar da maganganu a kansu Muhammad Yusuf da kuma aƙibar da'awarsu da addu'arsu kamar ma in ka ce addu'ar da Malam Ja'far ya yi musu a ƙarshen kaset din ita ta ci su to kai daidai Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ana shirin sanya wa al'umma wannan kaset don su ji sai ga wasu manyan baki waɗanda muka yi daga garin Maiduguri Malam Ibrahim Gomari daga garin Damaturu Malam Hudu da kuma Malam Aminu Gwandu shine ainihin bayan mun gabatar da wannan kaset kuma muka ba su dama suke amsa mana wasu tambayoyi da wasu matsaloli waɗanda da yawa na tattauna wasu matsaloli waɗanda kan jama'a ya ruɗe da yawa ana ganin to aini ba a garin nake ba makamancin haka ba to shi yasa sai muka ce to waka a bakin mai ita ta fi daɗi in ji Hausawa to shi ne suke ƙara sharhi da tabbatar mana da wasu al'amura Malam Hudu yana ainihin yi mana wata doguwar shimfiɗa ne wadda yana gabatar da bayanan shi amma akwai tambaya da Malam Aminu ya fara wato matsala da Malam Aminu ya fara jihowa cewa shi Malam Hudu ya taɓa samun kanshi a matsayin shugaban wata makaranta ta Arabiya ta secondary cewa Muhammad Yusuf ya taɓa zuwa ya same shi akan ya ba shi certificate na ƙarya domin ainihin ya da'awa cewa ya yi secondary ta Larabci to Malam Hudu ya yi doguwar muƙaddima duk da muna fatar ya tafi kai tsaye zuwa ga sulbul maudu saboda yadda yanayin lokaci yake da kuma muna son wasu istifsarat waɗanda za su zo daga ɗan uwa Malam Ibrahim yana cikin magana kasar na farko ya ƙare don haka muka dakatar da shi muka sanya wannan kasar na biyu da kake saurare ɗan uwa mai kallon mu da sauraron mu wannan kasar din da kake saurare lallai kana buƙatar ka saurari na farko tukuna sannan za ka ji daɗi kuma ka fahimci abubuwan da ke cikin wannan Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu Allah ba ta ta malam bismillah
a takaice wannan suka ce mana
a jami'ar islamiyya
don haka kun gabatar da shari'a aka ce kasashen musulmi sun ji daɗi amma ku je ku ilmantar da mutane suka ce domin a rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen da suka kawo kansu akan ishu na zina imani shi yasa ya kawo su da sanin illan abin da suka aikata suka zama Annabi sallallahu alaihi wasallam suka nemi a yi musu hukunci suka ce kar ku fusata mutane da ƙarfi duk da kuna mulki shawarar da suka ba mu kenan saboda haka muna dawowa gida sai gwamnati Bakari ya ce mu ku nemo malamai wanda suke iya wa'azi wanda mutane suke sauraron su, ku yi wa ajinki program don mutane su fahimci wannan abun. Kun ga shawaran da aka ba mu a Madina, a garin haka ne Muhammad Yusuf ya taba zuwa ya yi lecture, yana zuwa da maturu wani lokaci, sai muka ga Allah ya bashi fasaha ta iya magana, sannan Allah ya sa zukatan yara suna sauraron shi. Saboda haka Hausa sun ce yara manyan gobe, sai muka ce to ka zo ka, akwai masallaci da muke koyarwa, nake to tunda ni aiki ya mun yawa yanzu, ka zo ka cigaba da koyarwa. Ya zo yana yi, aka kafa board for religious affairs kafi ministry, muka dauke shi board member, yana karban salary a lokacin da yake cewa aikin gwamnati ba kyau. Muka ce to ai kuma na biyan salary, almajirai suka ce ƙarya ne, suka zo muka muna musu bota. Muhammad Yusuf yana sa hannu yana karban salary,
to shi ma ma'aikacin gwamnati ne,
shi ma ma'aikacin gwamnati ne, amma fa sai bai tara yara sai ce ai boku ba kyau. Da muka faɗi haka sai dinji ai ko wani mutum sai dai ni sa hannu. Saboda haka sai ya shiga cikin rudu gasan burgewa, saboda haka sai ya zo ya same ni ya ce min yana da shawara. Ya ce to bismillah, ina cikin falo na, sai ya ce awo toje, muka fito waje muka zanna. Ya ce shi fa ya yi tunani yana so ya je ya yi karatu a university, amma babban matsalar shi bai primary ba da lantana secondary, tunda akwai makarantar high Islamic college. Ya ce intimate shi mana in ba su certificate na high Islam. Ya ce masa Muhammad Yusuf, annabi ya ce addini an nasiha, hadisi ne sahihi. Ya ce to kai din nan ka san abin da ya samu Salisu Buhari, kana da labari? Na ce kaga na farko dan Kano ne, dan gidan masu kudi ne, kuma dan siyasa ne, kuma siyasan ma wadda take ci PDP, kuma shi ko
ne zai ci ko muke murdewa
ha. Abin da nake take ci ba ta ci ba, nake rike ba
na fahimta,
cikin ci a gwamnati siyasa take ita ci a gwamnati kadar da gamma
na'am
muraji ko wannan mutumin kuma speaker ne, abin da ko speaker ne. Nace duk da haka da ya rarumo certificate din jebu injin da suka sa shi a gaba, nace yana ji federal government tana kallo, Kano government tana kallo, uban shi yana kallo, PDP Nigeria suna kallo. Nace dole ya sauka, nace da kunya, nace to alhamdulillah ba malamin addini bane. Nace duk ranar da aka ce yau wani malamin addini yana da certificate din kariya, a lokacin da yan jaridu za su sa shi a gaba, nace kuma a ce malamin sunna, nace wallahi zanta za ka sa mutane bakin ciki a Najeriya, nace ni ba zan zama a taci to wannan abun ba, nace ni ne wanda nake akan wannan ba, da ni wannan ta'awun ne alal ibn wal udwan. Nace amma in kana so akwai junior secondary, akwai senior secondary, mun gyare ka tafi wancan, ba za ka je kai JS ba, ka tafi mu sa ka SS1, ka zo kai registry, ko da kana tafiya wa'azi alhamdulillah malamai da sun sai da za su ji baka attendance, ko da 30% ne a dai kallabi, duk lokacin da aka zo ne za a samu record cewa kai dalibi ne a wannan makaranta. Nace sannan ai registering ɗinka, kowane ɗalibi yana da namba an mutum ne, nace duk wanda ake nema a samu namba certificate ɗin za a samu. Nace to in kana son ba zama maka wannan, sai ce to sai ya yi shawara, wannan shi ne shawarar da ba za ki gani shi ba. Amma kwanan baya da muka je Sokoto a wajen su ba abin da Dr. Mansur na faɗi wannan magana, sai ɗaliban shi sai suka aika wannan Prophet ɗin, suka aika Maiduguri, sai ya yi lecture, ya ce ƙarya malam Hudu yake, ya zazzage ni cin mutunci, sai yau sai muka yi wannan magana waye ne shaida shi
Allah
shi yana tsammanin ba shaida tunda mun fita waje
mun yi
ya manta da ubangiji ba ya kunu min najwa wala salatatin illa huwa radihum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalik wala akbar illa huwa ma'a aina ma kan ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه هكا aka dauko wannan kafe aka zo aka ta zagi na aka ce jini na halatta ba da gaskiya wanda za a yayyanka an kafa jawalin gwamnati to gwamnatin Madina Jos dan sanda sun kama shi a Jos kafin ya je yau ne karbi gwamnati wanda ne shi Shamsuddin shi ne zai take kofa da jama'a na Yobe state ya zama gwamna so Allah ta saki mutum sun kare shi tun a Jos
safahaul ahlal
safa wannan shi dangane da amsar ku dan Allah jama'a ku yi hakuri na ja ku dewa yayi mu kafin ba da amsa ina so mutane su sami wannan kafadin da yake ƙarya nake yana nan wanda kina za ki koyi su da wannan kafin saboda yanzu duk sun kafa jewar su wanda suka samu suka gudu ba mu suka jawo musulunci cikas da bakin ciki ubangiji Allah ya saki mai ta mana wannan
assalamu
alaikum
wa alaikum assalam alagawta malamin gori Allah ya saka da alkhairi to jama'a kun ji ban san tsawaita sai abubuwa guda biyu wato dai Muhammad Yusuf ma'aikacin gwamnatin jihar Yobe ne a wani lokaci a karkashin ma'aikatarka har ya ci albashin gwamnati
har ku da kai
mutunci na'am sannan kuma yayi yunkurin ya je university sai dai kai cho ba shi da ainihin certificate kuma sai ne mai samu certificate din ƙarya ba haka ba ta samu ba shi yasa bai je university ba dan haka sai dawo zan babban malamin da ya dawo ya ce karatun university da jami'a da karatun bokon da aikin gwamnatin kafirci ne jama'a wannan magana ku auna ta da maganar marigayi malam Ja'far cewa ilimi amana ne addini amana ce malanta amana ce ina amana a nan wannan shine wanda ake cewa mujahidi ko ya fito zai kare musulunci ko makamantan haka Allah ya kiyaye wasu tambayoyi nake so in fara da su Mala Ibrahim kafin in tawo gare ka kai tsaye wannan tambayoyin an ce wane ne commissioner da aka kashe a Maiduguri mai tambaya ya rubuto ina jin da dan jimawa ne yace jiya kuma yana da alaka da ƴan Boko Haram an kashe wani commissioner a Maiduguri wane ne wannan na malagarta wannan
alhamdulillahi assalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ala assalamu alaikum dangane da amsar wannan tambaya na cewa wane ne commissioner da aka kashe a Maiduguri kuma yana da alaka da ƴan wannan Boko Haram amsa akan wannan tambaya shine lalle ko shakka babu an har da wani wanda ya taba rike matsayin commissioner har so biyu a jihar Borno kuma wannan mutum kafin kasancewa sa a wannan matsayi na commissioner aboki na ne amini na ne akwai mu'amala ta addini mai karfin gaske tsakanin da shi ta hanya ta a dalili na a sababi na Allah ta'ala ya sanya ya san Muhammad Yusuf Muhammad Yusuf ya san shi tsohon chairman ne na local government har kusan so uku a wani local government da ake kira da suna Kaga a cikin jihar Borno lokacin da wannan local government chairman mutane hakika sun ji dadin shugabancinsa da jagorancinsa saboda a bisa zahiri ya kwatanta musu aminci a iya cewa a zahiri abin da ya bayyana mutum ne da Allah ta'ala ya sanya masa tsoron zalunci da danniya da makomako da magomago wanda yana da kwadayin al'amari na addini akwai suriki na ma'ana mahaifi ga daya daga cikin iyali na sun taba zuwa wurinsa suna council meeting a local government nashi da sauran ma'aikatansa karkashin kungiyar izalatul bid'a wai ga mata sunna dan take da aka ga masa cewa ga ƴan kungiyar izala sun zo ya fito shi da karan kansa yasa aka bude musu ofishin sakataren sa suka shiga suka zauna ya saki komawa cikin council din yace lamarin addini ya zo normal meeting dan sai yanke wannan meeting din kai sai mai girma cewa yace in ana magana addini magana meeting a daga sai na su yaje attending din su yayi musu goma ta arziki wanda wannan yana alamta son sa da addini lokacin da ya bar wannan chairmanship din nashi
ya zo ya zamanto dukkan wayarin darussa na wa'azi da sauransu yana halarta, kuma yakan kai min ziyara mu jima a gidana, yana tambaya al'amura na addini har isuwa lokacin da ya san Muhammad Yusuf sakamakon yawan zuwa da gidana da Muhammad Yusuf yake. Ya tambaye ni cewa wane ne Muhammad Yusuf, nace insha Allah zan kokarin hada ka da shi, ka gan shi da idon ka, ya ganka da idon sa. Wata rana kuma sai ga Muhammad Yusuf ya kawo min ziyara, wanda nan take na tura wani dalibi da keke cewa ka je wurin barista ka gaya masa idan guji yana nan, shine sunan sa, ka gaya masa yazo gidana ina neman sa. Cikin kasa da minti 30 kuma sai ga shi yazo, don an je an same shi a lokacin yana baccin rana, kuma aka tashe shi ya tashi yazo gidana, wanda shine haduwarsu ta farko da zan iya cewa da Muhammad Yusuf. Sa'annan ita wannan gwamnatin mai ci yanzu farkon ta, ma'ana a tenon ta na farko, shi gwamnan ya duba records na waɗansu yanda suka yi aiki a wasu gwamnatoci a baya, wanda ya samu shi wannan mutum da cewa mutum ne da ana siffanta shi da cewa yana kwatantawa gurgurdun hali, ya neme shi da ya rike masa commissioner na water resources a wancan lokaci. Sun yi ta kai komo da shi akan ya karba, ya ƙi ya karba, bayan shawarwari da muka bashi, wanda kuma aka ce mahaifiyarsa ta sa baki, ya yarda ya karba. Da bakin sa yazo yake gaya min cewa bayan kwana 29 da karɓar sa wannan commissioner, an zo masa da kuɗi naira miliyan 42, cewa ran kai da ga wannan. Yace ka san ma'aikata ta ne, aka ce a'a. Menene wannan? Aka ce hato, aka dan danga to ai haka yake, da yace ina ba shi ba. Aka sake komawa wannan wannan kuɗin, sakamakon haka ya tsorata ya firgita, yayi ta kai kuma da gwamnati har zuwa dai inda ya aje masa wannan commissioner sa na water resources. Wani mutum ya zo nan take ya karba, kuma ya kalmashi wannan kuɗin ya danna aljihunsa. Bayan haka ya yi ma gwamnan nasiha akan cewa ka taimaki addini da mulkinka da dukiyarka da kaza da kaza, kuma na aje maka commissionerka, kuma ina godiya akan wannan dama da ka bani na jinyo ne cikin gwamnatinka. Yace to ka bani shawaran me zan yi don in taimaki addini. Yace abinda za a yi, ka kafa ma'aikatar aikin addini kamar yadda makociyar jiharka, jihar Yobe, wacce malam ya zama commissioner ta, suka yi. Yace na yadda, na karba a nan take, ma yanzu an kaddamar da ita, kuma kai din kai ne dai har yanzu still commissioner ta. Nan take yayi amince masa kasancewar akwai jama'a, ya zo daga baya yana inda indan karban wannan, muka daddanne shi da shawarwari da nuna masa tunda kai mutum ne mai son taimakawa addini, hakika ga dama ta zo maka da zaka taimakawa addini da ita. Ya karba na waɗansu watanni daga baya, sakamakon haɗuwarsa da Muhammad Yusuf ɗin ya nuna masa cewa ai babu hanyar da gaba ko baya za ka iya taimaka ma addini ƙarƙashin gwamnatin demokuraɗiyya, ko da an kira ta ma'aikatan harkokin addini, dukkan abin da za ka iya yi tun da asalin ake kalla, kamar yadda ya misalta masa, babu wata hanyar da za ka iya taimaka ma addini ƙarƙashin wannan gwamnati, kuma Allah ya yarda ya karɓa. Saboda haka samun tsiranka a gaban Allah kawai ka bari. Ya ruɗa shi, ya tsorata shi, ya firgita shi, wanda muka yi iya ƙoƙarinmu, mun taɓa kaiwa ƙarfe 1:10 a cikin gidana, Allah shi ne shaida, daga ni sai shi Allah ne na ukunmu, shi wannan commissioner nayi da shi a lokacin ya nuna min kaman ya gamsu. Daga baya kuma sai na ji cewa ya rubuta takardar ajiye aiki ya miƙa wa gwamnan, saboda son sa da gwamnan yake yi, wata uku bai sa hannu a takardar ajiye aikin ba, albashinsa kuma yana tafiya. Na tashi na je na samu famanan sakataren sa wannan ma'aikata, wani mutum na garin Biyu, wanda inda nake zuwa tafsirin azumi, ana ce masa Alhaji Bukar Adamu. Nace masa ka zo mu haɗa kai da kai, mu haɗa hannu da kai, mu shiyo kan biji ya ci gaba da wannan aikin. Yace wallahi kafin ka zo ba irin abin da ban yi masa ba, mun kai ga kamar za mu yi dambe da shi a cikin office. Har yana ce min kai ba ni ne mai gidanka ba, nace kai ne mai gidana, amma ga yadda za mu taimaki addini saki. A takaice dai ya so ya bar wannan aikin. Bayan da bar wannan aikin da yake yana dan da wadatarsa, ya dinga tallafa ma al'amuran da'awar Muhammad Yusuf. Akwai gidansa da yake ciki da iyalansa, ya tashi ya koma wani sabon gidan da ya saya, ya bar musu gidan, suka mai da shi makarantar Islamiyya da kuma masallaci. Domin akwai masallacin da muka yi gwagwarmaya da su, har ta kai da aka dakatar da darasin shi Muhammad Yusuf, da aka kore wannan darasin daga wurin, sai suka je suka fasa wani bangaren gidan, suka yi wani sabon masallaci. Kazalika inda ya koma ɗin kuma sai aka yi dace, kuma yana dab da masallacin da nake karantar da Al-Aqidatu Wasitiyya ranar Litinin. Nan ma ya yi ƙoƙarin sake gina masallaci, saboda ya yi kusa da kusa Muhammad Yusuf, ya ce masa wannan zai tura mana asiri, ba zai yi ba. Amma duk da haka suka zo su darasi a wurin. Na hudu, yakan ɗauki kuɗinsa 100,000, 200,000, 300,000 sama da haka, su shiga wani local government da ake ce ma Dambuwa, wanda shi ne asalin mahaifarsa shi wannan commissioner, su zazzagaya wurin yin wannan ma'aji ɗin. Na biyar, ya za su yi wani takkekin gida da filin da Allah aƙalli ya kai floor 8 haka, ya ba su, suka mai da shi tamkar wani dandalinsu na ajiye wasu abubuwansu da Allah ne kaɗai ya san me yake cikin wannan wurin. To haƙiƙanin gaskiya wannan shine buji lokacin da wayannan al'amuran suka taso idan nake son tsawaita abubuwan sun fi haka amma na takaita ne don bada amsar tambayar a lokacin da abubuwan suka taso yaji cewa an tarwatsa wayannan ababe din tafiyan ta rushe daga nan yayi kokarin guduwa zuwa shi asalin kauyen su da ake ce Mafai wanda sunan sa shi ana ce masa Alhaji Buji Fai to garin haka kuma jami'an tsaro sun bi sawun sa wanda suka je suka kamo shi wanda lokacin kama shi kuma yana rike da bindiga sai dan yin musayar wuta sai dai ba da jimawa ba tare da ya kashe kowanne ko raunawa daga cikin su ba su sun samu daman raunata shi a hannun ta fuskar karya shi sun kamo shi sun zo da shi nan take ba tare da wani jira ba kuma a bainar jama'a suka bindige shi wannan shine Alhaji Buji Fai tsohon commissioner of justice affairs wanda aka ce an harbe ne wannan hakan Allahu a'lam
kuma Allah ya saka da alheri to jama'a kun ji dai waka daga bakin mai ita tabu dadi wannan riwayar daga Borno ce kai ba isnadi Allah madaukakin sarki ya taimake mu abinda na fahimta daga jimillar maganar da Malam Ibrahim Gumari yake ita ce maganar da tabbatar da maganar Malam Ja'far cewa mutane ne waɗanda suke da son addini sukan bi tafiya kaga wannan tabuba mutum ne da ya samu sheda gashi daga wanda ya san shi akwai son addini amma sai aka batar da su akan haka kenan idan kana da son addini to sai ka zama mai kuma son neman ilimi ba son bin fatawa kawai ba da kuma jin kasar sai ka nemi ilimi sannan ka rinkai kana taka tsantsan Allah madaukakin sarki ya taimake mu wani ya tambaya cewa menene malamai suke yi wajen dawo da sauran ɗaliban Muhammad Yusuf kan hanyar gaskiya gaskiya malamai suna kokarin su sai dai matsalar ita ce su ɗaliban na Muhammad Yusuf kamar yadda bayanan da na karanto muku kwanaki daga Ibn Taymiyyah cewa su Khawarij Shi'a sun fi su mummunan magana amma Khawarij kuma sun fi jur'a akan ɗaukan makami da kuma zartar da hukunci duk wani malami na ahlus sunna a Najeriya wanda ya zama asali daga cikin su yake ya bar su sun hukunta ya kafirta kaga ba za su saurare shi ba duk wani wanda ba daga cikin su yake ba mai zaman kanshi ne yake magana akan su ko da su ɗaya magana sunan shi ya bayyana akan waɗanda za su kashe ka'imar su kusan mutum 160 da wani abu na waɗanda za su kashe wannan irin aqidar tana daga cikin siffofin su ita ce zubar da girman malaman to matsalar ita ce mutumin da baka ganin girman shi an riga an ce malamin gwamnati ne kaji yadda suke da Malam Hudu amma dubiyar da magana ta juye ina yanzu waɗanda ke bin Muhammad Yusuf za su iya sauraron Malam Hudu bayan an ce malamin gwamnati ne jinin shi ya halatta ya yarda kaza-kaza malamai za su ci gaba da iyakar kokarin su wanda ainihin dama suke yi kuma za su ƙara akan kokarin da suke yi idan Allah ya nufi waɗannan bayan Allah da shiriya sai su shiryu in kuma Allah bai nufe su ba babu yadda za a yi da su kar ku manta asarin al-Imam an-Nasa'i wanda Sayyidina Ali ya tura Abdullahi dan Abbas ya je zauna da Khawarij su 6000 da aka je an zauna an tattauna an tattauna an tattauna Allah ya taimaka an dawo da wasu kuma sun wanzu a cikin wannan ainihin tafiya waɗanda su ma sai da aka buga aka yaki da su an harawan aka ainihin kashe su in ka wannan asari a cikin lokacinmu da so gabata wani ce a yi kira zuwa ga jami'an tsaro don gane da cin mutunci da suke wa masu gemu shi kai tsaye ya kawo cewa shi direban mota ne sai suka biyo shi kuma wannan abu ya faru ne tsakanin hanyar Zaria zuwa ainihin wato Kaduna a inda ainihin wato suka yi masu wulaƙanci da bayanai dai makamantan haka Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye sai dai ita wannan magana ko da ba zan iya ƙaryata ta ba amma ina da mulahaza a kanta domin wani abin mamaki tun ranar farko da aka kafa wurin jami'an tsaron nan har zuwa yau kullum sai na je Kaduna na dawo kuma dai kowa ya gani gani da gemu da dagaggen wando to ban sani ba wani lokacin mutanenmu suna da nau'in nasu ainihin wato rashin bada haɗin kai a halin da aka samu kai a ruɗani irin wannan sai kai ƙoƙarin bayyana ai kai mai gaskiya ne a'a in aka ce yi fakin sai ka yi ranar farko ni din nan da kaina cewa ka yi fakin ne fakin Alhaji buɗe buɗinka na buɗe akwai akwati da menene ya duba yake to a sauka lafiya na ce Allah ya sa ya kamata ku rinƙa fahimtar in an shiga hali irin wannan musamman abin da na baku labari a cikin lancar a mai duburi ya rinka faruwa za su tare wannan suna binciken shi sai a afko musu kaga irin wannan idan su zai rufe kuma waɗannan din sun ba su rasa irin wannan labaran ba da haka in ba ku manta ba a nan jama'a in sha yi muku bayani akan cewa a musulunci ba a hana ka bin civil law of the land mabaɗnuƙar ba ta karo da shari'a ba na ji mun tattauna wannan na kawo bayanai daga malamai da makamantan haka saboda haka in aka ce sa hulakwanon nan ɗagutu ce ba ɗagutu ba ce tana daga cikin abin da ya sabba ba su Muhammadu Yusuf shiga halin da suka shiga inda suka abin nan in aka ce yi fakin me yasa ba za ka yi fakin ba sai ka ce kai ba za ka yi fakin ba in an ce yi fakin sai ka yi fakin buɗe mana but ɗinka sai ka zo ka buɗe but ina takardun motarka sai ka kawo ina fata an gane na eh su a dama ba ruwansu a yi lambar mashin Allahu Akbar suna nan mutanen ma haka suke sawa sai sa salaf ko salafiya na ce don ni ba dan san labari ni dan sanda ne zan kama don ba salaf aka ce ka saba ko salafiya shi ne matsalar da mutanenmu suke fuskanta kenan wasu sai suna cewa ai irin wannan da'awar su ma wani suna yin irinta mutane gaba ɗaya wato suna ganin cewa zafin kai da ƙoƙarin burgewa shi ne sanda ka sa salaf ko ka sa salafiya a lambar mashin ɗinka wanda ya ɓata in ka je me za ka ce wa 'yan sanda ko kun fahimta jama'a ya kamata mutanenmu ku rinƙa ganewa ba buƙatar sai mun ɓata lokaci akan waɗannan abubuwan dai abin da ni nake cewa na yi mamaki ba na musu amma na yi mamaki domin na ga kullum sai na je Kaduna na dawo har yau ɗin nan ina fata an gane kuma ga jami'an tsaron nan kamar yadda na ce a ranar farko ne wancan post nasu na can wajen rigakafin shi ne masu kai min wancan tambaya in ba haka ba kullum kawai sai dai barka da kaza kaza kawai a wuce shi ke to ya kamata jama'a kan ku ya rinka wayewa akan irin waɗannan abu in an ce ka yi parking sai ka yi parking buɗe but sai ka buɗe but ina takardun mota sai ka kawo yaya kaza ya faru sai ka ce kaza ne me a cikin nan sai ka ce masara ce ko kuma dankali ne in aka ce buɗe sai ka buɗe jama'a kun fahimce ni da kyau to waɗannan su ne abubuwan sai dai ya lal'asaf wato gaskiya saboda Allah mu masu da'awar sunna mun samu kanmu a tsurkuki ne kamar yadda na faɗi a ɗazu wallahi sai dai mu tsarkake zuciyarmu kawai mu yi saboda Allah yanzu waɗannan irin bayanan to su ne bayanai na hankali su ne bayanai na ilimi to ba su ne irinsu matasanmu suke so ba yayin da su kuma gwamnatin muka ce su rinka adalci su daina zalunci su daina kaza su daina kaza su kuma sai su ce su kuma ana tunzura jama'a su kuma ba irin waɗannan bayanan suke so ba kowa so yake kai dancing to his tune ya kaɗa maka ganga kai rawa daidai da irin kiɗan shi ina fata an gane amma ba shi cikin tsari jama'a a ce ɗan sanda ko mobile police ko soja ko kuma road safety ya ce maka yi parking ko sa seat belt ko kuma ina kaza ka faɗi baƙar magana ko kuma ka ce ba za ka yi parking ba ko kuma a ce ka yi parking ka kafe a nan kana jiran a zuwa abin nan saboda haka ya kamata jama'ar mu kanku ya waye akan waɗannan abubuwan na duk abin da ya saba dokar Allah ba za mu bi shi ba amma abin da bai saba dokar Allah ba fa su ne muka yi muku darasi na musamman a wannan wurin ku je ku saurari kasusuwan da demokuraɗiyya Allah maɗaukakin sarki ya taimaka sannan wannan ya yi tambaya dangane da rushe gidan Muhammadu Yusuf da sauran abubuwa wanda aka wawashe na dukiya da sauransu ko wannan yaya yake a shari'a ai yaƙi ne ya tayar aka kuma tayar mishi da yaƙin shi ma da ya yi nasara haka zai rushe waɗanda ya soye ya abin nan da gidajensu da masallatansu da hukumominsu da makamantan haka don haka implication kenan na yaƙi dama ko ka ci ko a ci ka idan ka ci ka ci abin da wannan da ka ci ya mallaka na ka ci ka an mallaki kuma an ci abin da ka mallaka ina fata an gane wannan ya karo wannan magana kenan don maganar daga ƙarshe na ce wato yanzu misali za a iya dawo da iyalan shi wannan wuri da sauransu da makamantan yanzu waye zai fito ya identifying kan shi ya nuna cewa shi iyalin Muhammadu Yusuf turkin shi zuwa ya ce gashi kai kan shi zuwa ga shehu ya ce mishi a kai kan shi zuwa ga 'yan sanda nan take suka harbe shi haka ne ko ba haka ba mahaifin matar shi na'am
yan uwa ku yi haƙuri zuwa can mala ya ɗauko bayani ina son a ɗan bani dama in ce wasu abubuwa nan da yanzu nan
na'am
saboda Allah maɗaukin sarki yana cewa wala yunabbi'uka
na'am mithlu khabir
amma kwanni biyu ko kwana goma akwai wanda ya samu kansa a Maiduguri a cikinku to kun ga kenan kusan gaba ɗaya in dai gani da ido ne kusan ni ne kadai zan iya cewa zan iya baka shaidar abin da ya faru a Maiduguri.
Na'am, mako uku dai ne da suka wuce ina Maiduguri.
Na'am.
Na'am.
Bayan dawowarka abin ya faru.
Na'am haka.
A hakikanin gaskiya ya uwa, wannan zan sake cewa Allah ta'ala ya saka mal na kai. Wannan haduwa muna fatan za ta wanke sukatan ya uwa. Domin da yawa mutane ba su san menene hakikanin abin da ke faru, kasancewa suna da nisa da wuri. A wani kwamiti na da'awa da muka samar sakamakon fitinan da'awar da Muhammadu Yusuf ya zo da ita a Maiduguri, yana ta jan kananan yara matasa da waɗanda suka gajiye karatu ko ma basu karatun ba, muka samar su suna Balagul Mubin. Ya zo ya fita ya je jihohi kaman guda bakwai ziyara, mu ma mun ji bayan haka ne. To duk inda muka je muna gaya musu ba mun zo muku da wani ilimi da wasu dalilai da suke nuna ɓannar da'awarsa wacce malaman da kuke tare da su ba su da ita ba. Sai dai na kusa yakan fi sanin halin makoci fiye da makoci na nesa. Za mu iya gaya muku in su haƙa'iƙ waɗanda suke suna shaida ne ga ta shi karan kansa in yana nan bai isa ya musanta ba sama da yadda su malaman da suke gaya muku dalilan shari'a na rushewar ɓannan fikirarsa za su iya gaya muku. Akwai wani kafin da muka taɓa a Maiduguri na wani ƙalubale na ce a je a gaya masa in ya isa ya zo bai na jama'a mai rantsuwa ya ce haka ba ta faru ba. Malaman nan Allah ya saka su alkhairi kowaninsu ya ambaci zamansa da Muhammadu Yusuf na wasu shekaru, zamana da shi ya wuce wannan ne. Domin zamana da shi ina lissafa tun daga 1993 muka fara sanin juna da shi, kusan shekara 16 kenan da suka wuce. Mun fara haɗuwa da shi ne sakamakon wata gwagwarmaya da ta taso a ƙasan nan, wata tushenta, cibiyarta, gidanta, har yanzu ba sai na faɗi sunan garin ba.
Faɗi.
Gamu a cikin garin.
Faɗi ne.
Garin Zaria.
Yawwa.
Wacce da wace? Ibrahim Zazzaki. Wacce yake mata kirari da cewa wannan kira fahimta ce daga Allah. Haka kuma amsa kiran wata falala ce da baiwa da Allah yake yi ga wasu daga cikin bayinsa. Sai musulmi a kan ce Allah ya muna falala mun bi. Ita ce abin da ya fara sani na da ainihin Muhammadu Yusuf. Bayan tafiya ta yi tafiya da duk an bar wancan shirme da Bankaura da Hauragiya, wanda ko a nan gidanta ma an kashe ta ballanta na waɗansu wurare, ko ba haka ba? Wani jagoran tafiyan da kansa kwanan nan ya zo na can, ina mamakin mutum yana cika karatun boko kafirci ne, kun ji shi a midiya yana faɗa. Da ido na naga mutumin da ya yaga certificate nashi na BUK hannun ji haushi, ina ma da hannuna zai iya kaiwa Sokoto a wancan lokacin, saboda ni asalin ɗan Sokoto ne, don ku certificate ɗin na secondary school.
Wanda ya haka yaga.
Ya gani ma a yi nan ihu da kabbara kamar yadda aka yi masa da na gina kuma barzo. To Muhammadu Yusuf a karon farko hakikanin gaskiya bayan dubbarin wa'yantar din, na farko dai duk waɗanda suke cewa wai ya yi dangantuwa zuwa ga wasu malaman sunna a baya ko kuma ya yi zama cikin ƙungiyar Izala, duk gaba da ƙarya ne wannan. Babu alaƙa san tsakaninsa da wani malamin ƙungiyar Izala, ballantana wani mashahurin malamin sunna a baya. Sai dai wani abu ɗaya cewa tunanin kafircin boko asalin mahaifinsa yana da shi haka ne, amma shi tashin safar na farko na da'awa bai da wannan tunani ne. Akwai lokacin da ke musu ziyara a gidansa, na tarar da shi da wasu matasa guda uku da kowanne suna ambaci sunansa. Daya daga cikinsu ana ce masa Aminu Mai Dala, ana ce masa Aminu Tashe, wanda yana daga cikin wanda wannan rikicin ya hada da su hashi din ma, yanzu suna tunanin ko ya gudu ko an kashe Allahu a'lam. Na biyu daga cikinsu ana ce masa Grema Trap, dan gidan tsohon SSD ne rasuwa na jihar Borno, ya bar wannan abin ya dawo baya. Na uku daga cikinsu ana ce masa Muhammad Sharif, shi ma matashi ne haziki ɗalibi na jami'a a wancan lokaci, ya watsar daga baya ya dawo daga da'awar ya sake komawa. Kwana biyu bayan sassautawa wannan rikicin ya kai ziyara a gida, na tarar da su uku sun yi wa Muhammadu Yusuf ƙawanya, suna ta gwagwarmaya da shi akan boko kafirci ne, haramun ne, ba maslaha gaba ko baya. Shi kuma ya dake akan a'a, ina zuwa sai ce yauwa ni ban yi boko ba, ga wanda ya boko ku je ku tattauna da shi. Na ba su lokaci su zo kofar gidana ranar Talata, suka zo kuma muka yi ta bugawa da su, dukkansu ba wanda ya yarda, wanda wannan abin ya bunƙasa har zuwa waccan hijira ta Kanamba da aka yi a cikin jihar Yobe har isa wannan lokaci. A takaice yawa, abin da ya faru a Maiduguri a wannan karo musiba ce, bala'i ne ba ƙarami ba, kuma ba abin da ya jinyo mana shefa ce sai kaucewa koyarwa Alƙur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Abin da ya sa na ce haka, Qur'ani cike yake da ayoyin da Allah ta'ala ya yabi ilimi da malaman ilimi. Hadisan manzo Allah ingantattu cike suke da yabon ilimi da malaman ilimi. Ya jama'a,
ko da mumine haka gama gari ko da ba musun siffarsu ta ilimi ba hadisi ya tabbata manzo Allah na ta ittiqu firasatul mu'min fa innahu yanzur wani lafazin ya tabassara bin rahma ku ji tsoron hasashen mu'min wanda yake mutum nagari mai kamun kai jama'a mita ka san sa a kan mun tsaya ka san sa balantana malaman da suka share shekara 20 30 40 goma 15 suna gwagwarmayar da'awar sunna a kasar nan tun ba a so har aka zo ana so tun malamin sunna yana abin kyama har ya zamanto yana ganin application na matan da suke son sha'awar ma in an lullube shi da shi za su yi lullube shi saboda kaunar sunna da ake yi ko ba haka ba ta kai ga ba daman ka bayyana sunna suka dage amma Allah ya makantar da su ya kurmantar da su ya toshe zuciyarsu su kasa fahimtar gaskiya gaba ɗaya sai mutum ɗaya din yabon da Allah ta'ala ya malaman nan ya zama duk mutanen banza ne har yana cewa fasalu ana zikirin in kuntum la ta'lamun alhalin mutanen banza ne sai mutum ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana waɗannan su suke gano annabawa da manzanni duka mawaƙar mutum sai mutum ɗaya to sakamakon saban waɗannan saban manzon Allah ga matsayin su da manzon Allah yake cewa game da su ku kyale su yace fa wallazi nafsi biyadi لو أن أهدكم أنفق مثل أهد زهدا مثل أهد زهدا ما بلغ مد أهدهما ولا نسيبي سيدا سنزو سبو دسابا من أمني أين من دو الله بعد جنجم بفا بعد تورين كيبا يا فهين تاكيت جاغورا سأولنا اللوكة تيمي ألا جربية سلشي أهد سننع وني القرآن بام الأباري السلطة الإمران تتيا زائدو وإن أبو من الله تعالى أنبتاسكم مصابا مسمزونا لاتيا mutanen na a ce gaba ɗaya mutanen banza ne a ɗauki mutum ɗaya wanda bai da ga shi malamin Aminu na ambata muna abin nan nashi na karatu saboda haka wannan abin da zai ƙara nuna muna yadda da amincewa da malaman sunna ba an shirya wannan zama bane don tozata mamadin su domin al'amarin sa ya riga ya wuce yanzu yana karkashin mashi'a ta Allah a bisa aqidar ahlus sunna wal jama'a ba za mu ce kafiri bane dan wuta ne salidan masaladan fil nar la mu dai mun san cewa ya tafi akan tunani da fikira da take ba daidai bace ba amma malamin ya ambata to malaman nan da suka dage suka yi ta ambata mana cewa haka aka dinga suka su da cewa hasada suke yi sun ga ya taso yana da jama'a yan gwamnati ne suna gudun mutuwa suna son duniya yau ga gaske su ta bayyana yau ga gaske su ta bayyana shata dan jihar Katsina ne ba wai ina so in kafa mana hujjar magana shata a addini ba amma malamai magabata suna kafa hujja na bangaren irin su Ibn Qais a cikin littafin su inda ya dace da abin da suke so shata ya taba cewa iyan zazzaune ko menene yake zai zama sarki ko lokacin yana menene iyan birni ne ko menene yake nace zaka zama sarki sai aka ce zancen giya ne lokacin da ya zama to sarki yake to ga zancen giya ya zo daidai da na malaman birnin zazzau ba kai fara ba wata sa bukara suka da malaman da Allah ta'ala ya ba an shirya wannan ne don a wanke maka tunaninka sai ka dauki ci a wani gwarzo ne ake fada da shi kuma don a kawar da sake zuwan waɗansu su je su nata kwaya-kwayin da za su sake kanke shi irin wannan mummunan fikira ga ta a tarihin da'awa ba a taɓa samun da'awar take akan manhaji na gaskiya ba kuma Allah ya tunkuce ta gaba ɗayanta da jagororinta da gidan in ka san markazin Muhammad Yusuf wata biyu da ya wuce a baya billahi alazim idan ka je ka gan shi a yau sai ka zubar da hawaye mutane samari gwaraza sama da mutum 3,000 aka kashe a wannan wuri banda na cikin gida da harsashi jeje ya afka musu banda mutanen da aka rike su a gida ba shi ne suka zauna kwana 4 ba fita wani yana cewa makocinsa ne ya auno masa gero a hannu suka dafa a cikin ruwan zafi suka sa gishiri suka ci shi da iyalinsa mutanen sun yi ta addu'o'i yaran Muhammad Yusuf tare da shi sun yi ta alƙunudu sama da wata ɗaya Allah ya la'ani marar gaskiya Allah ya tsine ma malaman gwamnati Allah ya halaka su Allah ya dambara su Allah ya kare barko guda daya sun lissafa malamai sama da 100 da wani abu cewa sai an ɗauki rayuwarsu sannan ƙasa za ta zauna lafiya abin mamaki duk alaƙarmu da Muhammad Yusuf sunana ne na farko akan haka ne so uku suna yunkurin zuwa gida na akan wannan ne su malamtar tuntuni ba magana ya an kama nan Maiduguri a kama na duk wani malamin suna da ka sani sun yanke masa hukuncin jininsa ya halatta kaga ga yadda al'amari ya kasance idan kuka dubi yadda gawar Muhammad Yusuf ta kasance na tabbata za ku ƙara jinjina ma malaman sunna irin Malam Ja'far Mahmud Adam mutum 100,000 nawa suka halarci jana'izarsa takwara nawa aka yi masa bayan mutuwarsa addu'ar alkhairi nawa aka yi masa kullum ba a mantawa da shi duk ranar da ka ji kasa ɗinsa za ka ji kamar yanzu ne amma ku dubi yadda wannan mutuwar ta kasance kwakwalwar mutum azube kayan cikinsa a zube jikinsa kata-kata
an dauke shi an jake shi a mutuwari ya kumbura ya fara wari an dauke shi ba a san inda suka tafi da shi ba ba da yawa mu mai da hankali wannan abubuwan da suka faru shi kansa sarkin sa din wanda ya ta kokarin kare shi a wayan su lokuta a baya ya kai kansa kamar yadda malai ambata nan take aka harbe shi wannan ba tatsuniya bace gidansa ba ma gidan da ya bayo Muhammad Yusuf ba aka je aka rushe shi ya zaman tofi ne kuma ban tayar boki din shi kazalika wancan inda ya bayo Muhammad Yusuf baya an rushe an tona katon rami an bindiga wakin da yawa daga cikin su shi ma gwamnati ta saki kwace wannan wuri farka gancin yanzu ina matansa ina ƴaƴansa a mayar musu kaza ko kai a mayar musu kaza sai da ya zamanto ko kofi mabiyin Muhammad Yusuf yake mallaka a Maiduguri sai da ɗaga shi sa shi kasuwa domin sayarwa sai dai wannan ba siya ba sun tara kuɗaɗe sama da naira miliyan 70 da wani abu da bakin su yake faɗa kafin barin sa duniya ina wannan kuɗin yake ƴaƴansu da sauransu da suka bari ko da suna nan da rayuwarsu an kashe mazajen abinda za su gada matan da ƴaƴan ma babu tukuna ƙarshen da'awar da dole aka ambata mata da cewa ƙarshen alewa ƙasa iyakacin tika-tika Allah ya
tsare Malam Ibrahim idan na fahimce ka kai wani tsokaci akan cewa da kai da Muhammad Yusuf ya tabbata kun bi tafiyar zazzaki haka ne Allah ya kiyaye kun ji Malam Ibrahim da ya ga wani yayi shahada ya ga certificate din shi ma sai da ya burin ina ma yana kusa da nashi certificate din shi ma da ya ga ashe ya tabbata kenan da a wajen zazzaki ta samu kanta a wani lokaci dan gane da yaƙi da karatun boko kenan ita ma ko
na'am
haka ne Allah ya kiyaye na'am to wannan da Hassan Muhammad Yusuf ya taɓa yin tafsiri a masallacin Indami a Maiduguri
Na'am alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah babban imamin wannan masallaci a wancan lokacin malam Abubakar Adam yana nan da sa har yanzu a lokacin da yake imami a wurin ya jinyo mu ya bi mu har a gidan da jin mu cewa mu zo mu dan bada gurgudun gudun mu abin da Allah ta'ala ya sanar da mu duk lokacin darussa da kuma fi huduba da makamantan su don raya masallacin yace da ne a karfafi abin da malam Ja'far yake zuwa yake yi duk shekara da kuma lokuta daban-daban daga Kano ya je har Maiduguri wani lokaci ya kira ni yace ina son in tambaye ka tsakaninka da Allah nace insha Allah zan gaya maka yace karka yaudare ni cewa mallaka akwai yaudara tsakanina da kai yace abokin nan naka ya bar shi akwai bai bari ba yana nufin Muhammad Yusuf nace mallam me ya kawo wannan tambayar shi ai ya taba yi yace eh da dan shi ani nace iya sani na ko lokacin da muka bizu zaki mu ba shi abuke ba mu ya kira mu ne akan a zo ayi gogwarmaya ayi kundumbala ayi dauki ba dadi ayi gogwarmaya a kafa daular musulunci akan wannan lokacin da kuma malamai suka hango shi suka hararo dama duk musiba in ta tarka ku al'umma malamai suke gane ta jahili ba abin da zai iya ganewa lokacin da Karuna yayi da mutane su waye suka gane su jahilan cewa suka yi yalaita nan Allah nisna ma'u ce Karun innahu la zuhadun azim su waye suka ce muku musu ahir din ku wa qala rabbuna utul ilma waylakum awabullahi khairul liman amana wa amila salihan ila akhir aya saboda haka lokacin mu ba shi a muke ba mun bi shi ne akan wannan da malamai suka ce shi a ce muka ce to ba kayanka ya koma can yayi ta abubuwan sa zuwa lokacin da shi ma Allah ya tona asirin sa tace sauraka iya sani na da Muhammad Yusuf yanzu baya shi'a kuma yana da basiran karantarwa a bashi dama aka jinyo shi daga fihutuba da nasihohi har aka shirye jadawalin darussa a lokacin aka bashi tafsirin alqur'ani ya fara yin tafsirin alqur'ani ko da yake sahihul bukhari aka bashi sahihul bukhari ne fi karfin sa sakamakon dawowar imam Muhammad Mustafa daga jami'ar Madina shi kansa Muhammad Yusuf ya je same shi ya ce gaskiya ni ban karanta sahihul bukhari a wurin kowane malami ba jurin jan sanadin ma aiki kafin fassarar ma aiki sauraka gashi ka karaba kai da dama ku hisul hadis ka je ka karanta ka zo ya bashi sai ya koma tafsirin alqur'ani wanda shi ma ci da karfi ne gashi dan wani yana ambata mana jalale ne kawai ya karanta malamin da yayi karatun a wurin sa yanzu nan dare ya gaya mana cewa kwata kwata ba su wuce aya 40 da wani abu cikin suratul baqara a jalale ne ko an sauke maka jalale tun daga farko kashe ta zamatul harfiya ce kai ka kai jara'a ka je ka ce ka zamanto mufassir ka dinga yin mutane tafsir ba to wanda shine ya fara tafsir a masallacin Indami a haka din dai ana ta bugawa kane abin da ya tabbata yakan je ya saka susuwan malam Ja'far na tafsir daidai ayoyi ko surorin da yake son ya tafsir a wannan rana din ya zo ya ambata abin da yake son ya ambata ya buga misale da hikimomi da Allah ta'ala ya bashi wanda lalle an shede yana da hikimar magana wannan kuma ba wani abu bane in mutum baya akan gaskiya
to wannan lokacin da ya bayyana da wa'annan tunane-tunanen kuma aka zo aka dakatar da wannan darasin nashi, amsar ita ce eh ya taba yi amma ga salon abin da ya faru. Wallahi wala
liji da kwanci waka bakin ne ita. Wani ne tambayar cewa yi a shin wai Muhammad Yusuf yana tara matan mutane suna haddar Alkur'ani da hadisi sun bar mazajensu ba da izini ba? Wassalam. Tambaya ce wannan.
Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Karfe mamakin me yasa tambayoyin na karshe malam ya wajahanta da su zuwa gare ni, saboda babu wanda ya sauran tsawon lokaci tare da shi har zuwa abin da bai wuce watanni 11 zuwa shekara ɗaya ba. Ya yanke mu alaka da dukkan wani malami ko wani dalibi a Maiduguri wanda baya akan tunaninsa illa sai ni kawai. Saboda me? Saboda a wancan lokacin yakan amfana da zuwa ya karbi tafiya a wuri na mu tattauna wasu matsalolin ilimi, amma daga ƙarshe ya zo ya ce musu ni dalibinsa ne, kamar yadda ya karyata karatun sa malam Jafar, ya karyata abin da suka yi da malam Hudu, ya karyata dukkan abin da suka yi a zama na Madina da makamantansu. To wannan abubuwan da suka faru ya sanya mabiyansa a wurare da daman gaske suna ɗauko mata suna zuwa da shi. Bari in ambata muku wani abu mai matuƙar ban mamaki. Yan uwa, akwai wani ɗalibi ɗan uwa yanzu in ka ga haɓarsa ko sabon dutsen guga zai kyale shi don ba gari ko ɗaya. Daga nake ko je nake gaya malam, nace malam yadda ka san Maiduguri da in ka je za ka ga gemu kamar zai taɓa ƙasa a gabanka, yau in ka je sai ka kamar ka zubar da hawaye. Musibar Muhammad Yusuf ne ya jinyo ta, aka sanya karan tsana mutane suka yi ta aka gemunsu. To wannan ɗan uwan yana da mata, yana karatu a wuri na ya jinye umarin Muhammad Yusuf, suna da rigima da matan tashi, kuma shi ma'aikacin gwamnati ne. Sai ya zama yana kawo masa ƙaran mata, daga ƙarshe ce masa wannan matan taka ba ta son Allah, je ka sake ta. Ce na'am malam, ya je saki matan. Matan nan ba ta gama idda ba, ya jama'a wani kuma ya fito ce gaskiya matan nan yana son ta. Muhammad Yusuf ce masa je, har kotu suka shiga da shi. Billahi al'azim yana nan da ransa a Maiduguri har yanzu shi wannan ɗan'uwa ne.
Shi ɗin da ba yana cikin tafiyar,
yana cikin tafiyar sakamakon wannan ɗin ya bari,
ya
danna mai ashar ya bari. Wannan ya ɗan uwa ya yi daidai da wani ɗan'uwan a Sokoto, nayi da su cewa tafiyar da take ta zama shi a Subari ya ki bari, ana zuwa ta'alim. Sai aka fara karantar da shi a gadan-gadan kamar yadda kuka sa ya juye. Aka fara karantar da falalan nikahul mutu'a, ana yi kullum a kone, ana ce masa malam Abubakar Abdullahi wanda shine wakilin zazzaki a wancan lokaci kafin a cire shi a sanya malam Kasim Rinin Tawaye. Sai ainihin a wata rana shi wannan dan uwan ya tafi Kano wurin sayaran kaya da yake sayarwa. Matarsa ta je wurin ta'alim, dama ya ce a hirkin ko bana nan Litinin da Alhamis karki tsallake ki je. Ta je sai aka fadakar aka nuna falalan nikahul mutu'a, sai ta ga ita ma falalan nan ya kamata kar a sha da ita. Bayan an fita ita ma sai ta samu wasu samari guda biyu sai suka dan mutu'anta a gefe daya. Bayan da ainihin mai gidan ya dawo, farkon abin da ya fara tambayar ta, kin je ta'alim yau? Ta yawwa da kyau. Ya me ya faru? Ta ce ka ayyo ta'alim yayi kyau, an yi kaza an yi kaza an yi kaza, yau falalan nan mu ma ayyo ba bar mu baya ba. Ya shiru wata da kika ce falalan nan mu ma ayyo ba bar mu baya, ban gane ba, yi bayani. Da ayyo malam ya yi bayanin falalan mutu'an nan kaza kaza, ni ma na ga kai yau ya kamata da ni rage mu samu. Haka muna fitowa a kosu yan samari guda biyu, yace zazzaki ya ci kazar kazar kazar, daga yau ba za a sake zuwa talim din ba. Shine abin da ya faru da wannan dan uwa din. Ya danna masa ashar, aka je har kotu, karshe dai al'amarin ya zo zama rigima. Mamuri sai sake kiran shi wancan din cewa je ka sake ta. Dan ya kama ya zama rigima, je sake ta, wanda yanzu abin da yake akwai an gama shiryawa ta sake kuma wurin tsohon mijin nata. Wannan fitinin da ta taso gemun sai ina ganin alal akalli ni dai anan ban ga mai gemun wannan uwan ba, kamar yadda kai ka san shi malam makinta. Gemun sa da saje gashi nan ya cika sosai, amma shar gaba daya a cikin sa. Idan kuka je kuka ga musibar da wannan abin ya haifar a Maiduguri, wallahi za ku yi mamaki. Ina san mutane waɗanda aka kashe su saboda an gamsu da gemun. Lalle abin da aka ambata cewa cikin tambayar da malam ya ambata, lalle ta faru a Maiduguri. This is because an ɗauko sojoji ne sababbi daga jihohin Kudu aka shigo da su Maiduguri, wanda armotan nan kusan guda 10 ba aka kai Maiduguri. Sojoji an reinforcement har an sake ɗauko 1800 daga Kalaba kan su shigo Maiduguri ne aka gama aikin. GOC musamman da kansa ya je Maiduguri, yaƙi da yawan aka yi gadan-gadan fa, yaƙi aka yi gadan-gadan a Maiduguri. To wannan ya sanya a lokacin sojojin ba sa iya differentiating tsakanin wane ne wannan gemu ko suke lura da tsaron. Sun gudu sun shiga jama'a wa'insunsu, to saboda haka sai zaman to aka dinga kashe wa'ansu mutane. Akwai wani dan uwa da ya taba zama a gida na wani daki na ba shekara ta biyu, yana ce da gwanzo ya fita yara ta kayan gwanzonsa fitowa da zai kan hanya suka haɗu da wa'annan, suna ce masa kai juya da zai da gudu suka dan bani shine suka harbe shi nan take, ba abin da halakan ta shi da wa'ancan. To kun ga wa'annan abubuwan suna daga cikin musibin da tafiyar sa ta bari. Aka yi ta mitin wanda har kwana biyu kafin su wannan anan ranar Litinin sai da muka yi mitin da shi gwamnan aka sa dokoki da hanyoyin da za a bi don tantance wanda yake ciki da wanda baya ciki. To wannan mutanen su sun lalle hakika sun ɗauko matan aure daga wurare da yawa, inda yafi kowanne yawa shine daga jihar Bauchi, kuma kusan mace da kananan yara 121 zuwa Maiduguri, wa'ansu daga Katsina, wa'ansu daga wurare daban-daban. Matan aure da 'yan mata marasa aure da sunan za a je a yi musu karantar da su karatu sun tara su a Maiduguri. Me ye dalilinsu, me ye dalilinsu, ko me ye dalilinsu ba dalili ba ne na shara. Wallahi ala.
Allah ya kiyaye. To dama saboda wanda lokaci ya taho za mu yi ƙoƙarin ƙarƙarewa insha Allah ta'ala. Kafin mu koma wurin Malam Aminu Gwandu, Malam Musa Sahabi a Zaria kake, kuma kana daga cikin waɗanda suke karantar da maza da mata da yara da manya da 'yan Islamiya da makamantansu, sannan kana daga cikin masu karantar da hadda Alƙur'ani da kuma alƙalai na ainihin gasar karatun Alƙur'ani. Me za ka ce game da waɗanda suka nemi kawo wannan ainihin da'awa da wannan aƙida wannan garin, kuma wannan hali ne a iya sanin ka suke ciki? Bismillah.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gaskiya kamar yadda ya malam ya saka ni a jeren jerin waɗanda za a yi zaman nan da su, a ƙarshe maganar da ya dinga ita ce kawai na fahimci kimarsa a kan haka. Lallai matasa da ke nan Zaria, kamar yadda ɗazun muka ambata dangane da wannan fitina da ta taso, Allah ya taimake mu. Ni dai ban san wani mutum ɗaya da ke kan wannan tsari na irin wannan tafiya ba, da in na gan shi zan ce gan shi, kuma ina faɗin wannan tsakanina da Allah ne. Allah bai sanya ma wannan da'awa karɓuwa a nan Zaria ba, kuma na san mutane shedu ne na nan Zaria, ko da ake ganin zazzaki na nan Zaria, amma ban san wani gari wanda ya kai matsayin gari da ake ganin gari ne a Najeriya ba, sai da ya zan in dai na je to na san 'yan shi'an da ke cikin garin sun fi na nan Zaria. To ni wannan fitina da ta taso da yanda na kalle ta, asali an fi wajahar da ita zuwa ga masu dangantuwa kai tsaye da Alƙur'ani, don mafi yawan waɗanda suka shiga cikin wannan harkar galibinsu al'amuri. Jiya akwai ɗayan cikinsu ya gaya min aƙalla akwai mutum 200 da wani abu wanda ya san mahaddata Alƙur'ani, amma da an kashe su, kuma hadda ba wai hadda ta wasa ba. To jama'ar musulmi, ni dai na taɓa faɗi a wurin nan ga matasa cewa Qur'ani kam gaskiya ne, kuma da yawa magabata sun ce shi ake fara, ko shi ya kamata a fara karantar da mutum ko a gina ilimin sa kai. Amma an tambaye al-Imam Malik game da haddatar da yawo dan shekara 7 Qur'ani ya haddace, ya ce ni ina ganin rashin dacewar haka. Imam Malik fatawarsa kenan aka haka. Me yasa? Saboda kun ga Abdullahi ɗan Umar an ce ya shekara 8 yana hadda suratul Baqara, dan sai ya fahimci ma'anar. Sufyanu Thawri wata magana da yi wanda ni ita ce ta tsaya mun kuma take bani sha'awa kai irin matsalolin nan na alarmoni shine wannan aya wata ran da yaja sai ya ce tana ba shi kuma qul ya ahlul kitab lastum ala shay'in hatta tuqimu tawrata wal injil yace abinda ake nufi da iqamatu hashine fahimtarta sai kuma aiki amma ba karatun ba Imam Tirmidhi shekarar 537 duniya a shekarar 500 watan bayan hijira da shekara 530 kenan yau rabon shi da duniya kusan shekara 900 yayi wata magana karkashin ayan nan wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya yace ma'anar amani anan shine tilawatu ha kawai a cikin yahuda akwai jahili ba abinda suke sani na abinda Allah ya sokar musu na littafin illa amaniya sun dai iya karantawa amma ba su san ma'ana ba ba kuma su fahimtar ma'anar wallahi waɗannan mutane taso wasu an samu matsala kun ga kamar yadda Imam Qurtubi ya ce a ƙarƙashin hadisin nan da ya kawo da manzon Allah ya ce wanda zai wuce gare wa mutane limancin sallah shine aqra'un likitabillah ya ce to magabata ba su fahimci wanda ya iya karatu ba kawai domin cikin waɗanda karatun kawai suka haddace zamanin annabi ba wanda annabi ya sa limanci bayan bashi Abubakar yake sawa ya rinka kama gangamin cewa Abubakar su da kansu sun ce afqahuna ashe ma'anar su suna ɗauka wanda ya fi fahimtar addini ba wai tsurar karanta Qur'anin ba da ma musulmi lokacin da aka fara wannan matsalar wallahi malami a nan na yi matuƙar mamaki domin alhamdulillah a nan na san na karanta ina karantar da littafin ulwa na tarbiyatul aulad ya kawo maganganu game da tashi a karatu kuma ya tsoratar game da barin ƴaƴan musulmi a madarisul ajnabiyya ko kuma ma'ahad na at-tabshiriyya to da abinda su suke nufi su da abinda suke nufi ko shi Bakar Abu Zaidi cikin wancan littafi nan sa lokacin da matsalar nan ta taso da muka je mai dubu tunda na dawo nake ta kallon abin sai na tsaya na samu wani littafi bayan karanta sa tarihin shigowar musulunci Najeriya cewa birnin Kano an tabbatar da fiye da shekara 2000 akwai mutane na rayuwa a wurin a wannan lokacin da al'adunsu da ɗabi'unsu da tsarukan gudanuwarsu har sun san sibulo na ƙasa su gini su shiga ciki su zauna wanda sai na haɗa da wani ni tarihi da na sani shekara 600-700 Bature babu abin da ya sani na ilimi duk inda ka ga Bature bai san ilimi ba inda na kimiyya ko fasaha musulmi suka ɗauka suka kai masa za ka yi mamakin maganar sa za ka iya cewa Imamul Bukhari ai Bature ko to amma wannan irin kimiyyar da fasaha musulmi ne suka kai ta yankin su to a daidai wannan lokacin ni sai abin na rasa gane waɗannan wai ya suka gaza fahimtar waɗannan ilmomuka ta ina suka taso lokacin da musulmi suka ɗau wannan ilimin za su kai ma turawa don turawa sun karɓi ilimin daga hannun musulmi wannan sai mai da turawan suka zama musulmi a dan ya birkice yanzu su turawan sun samu ilimin mu mun je za mu ansa daga wurin su don mu karɓo asalin abin wannan sai ya birkitar da mu kuma zama kafirai to waɗannan wato fuskoki ni sai na ta kallon su na ce to gaskiya abin da ya haifar da wannan matsala wallahi tallahi jama'ar musulmi da yawa matasa sun tashi suna karanta alƙur'ani amma ba irin yadda magabata suka fahimci su karanta shi ba ba a yanzu za a yi ma mutum hujja da ita ba kuna jin maganganun da malamin ya faɗa a nan a'a wane ne ya riga ka fahimtar yadda kai ka fahimta a ayar? Allah dai annabi ya saukar ma, kuma annabi ya nuna Allah ya yarda da sahabbai kamar yadda nasun Qur'ani ya nuna. Sannan karnonin da manzon Allah ya nuna su ne suka fi wanda ko da kana da fahimtar da za a ce daidai ce, amma dai fahimtar da aka yi a wancan karnukan ai dole tafitin da su da nasu ya tabbata sun fi. Ballantana ka'ida ta Ahlus Sunna, musamman masu ban manhaji na salafiyya, duk ayat da ka kawo je ka ayat Qur'ani, amma waye riga ka fahimta abin da ka fahimta a ciki, wannan shine turki ko kuma ita ce igiya da za ka ɗora duk wanda zai ruɗa ka a addini. Saboda haka ya jama'a, ya ku taron matasa, alhamdulillahi a nan Zaria wannan da'awa dai kamar ma dai mu Allah bai sa mun santa ba, dan za a karata gaba ɗaya garin nan a ce kamar da mutum ɗaya ba za ka nuna shi ba, ban ce wai babu ba, amma ni ban sani ba. Wannan ya sa abubuwan nan ni da na fi kallon su, da kuma yanda na ga mutane sun tsaya, sai na ga wajibi ne mu gode ma Allah kan irin wannan abu da duk irin wannan matsalolin suka taso, sai ga Allah ya baki mutanen garin nan. Duk wata hayaniya in ta taso, ɗazun nake gaya musu na ce ban fahimci hikimar kusan wata uku in kun lura, duk malam galibi in ya zo karatu sai ya ɗaɗɗauko magana shirin ɗaya, ban fahimci hikimar ba a shi wutar rigima ce za ta tafi. Sai ya zamana kafin su bayyana a san su, an riga an bayyana mu mutane su waye su, har kuma an bayyana aqidarsu da yanda suke, sannan mutane sun kyamatu daga su suna bayyana, to dama an san ko su waye. To wannan ya zama wajibi ne godiya ga Allah na wannan tunani da Allah ya sanya wa shi malam na saurin attacking abu kamin ya shigo ya ruɗa kan mutanen mu.
To a
kan gode ma Allah, kuma ina ga waɗannan su ne dai.
To gaskiya saboda Allah waɗannan bayanai na ji daɗin su ƙwarai da gaske. Daga ciki akwai abubuwa guda biyu da nake so in ba da ƙarfi wajen tsokaci. Abu na farko shi ne wato kaucewa game da karantar da ilimi na addini a bisa tarbiyyar salaf. Abin da matasa suka ruɗu shi ne waye ya haddace Qur'ani. A maganar da ka kawo ta Abdullahi dan Umar ya yi shekara 8 a cikin haddar suratul Baqara, na rantse da Allah ne zan iya haddace suratul Baqara a cikin wata ɗaya insha Allah. To amma me yasa Abdullahi dan Umar sai a shekara 8? Ashe ba irin haddata ba ce, haddata zuku ce, fa zuku falan nazidakum, shi ne matsala. Yawa, yaya Abdullahi dan Umar zai shekara 8 yana hadda suratul Baqara tsakani da Allah? Jama'a, sadda nake hadda Qur'ani kullum aya 50 nake hadda cewa, to ashe kaga ko nace zan haddace Baqara a kwana nawa zan haddace ta? Duka a kwana 5 za ta haddace. Ashe ba irin wannan haddace ta salaf ba kenan? Ashe waɗanda suka yi ta haddatar da mutane al-Qur'ani ne suka yi misleading? Ayi haƙuri da wannan statement ɗin, suka kuskurantar da mutane game da hanyar da ta kamata a haddatar da al-Qur'ani. So ake dukkan aya da za a karantar da kai a tsaya ai maka bayanin ta, yanzu tafsirin al-Qur'ani ne muka ce zami, tafsirin al-Qur'ani nan nace zami ala tariqatil salaf, ala tariqatil qudama. Tariqatul salaf, tariqatul qudama, tsayawa za a yi fitifici da aya. So amma tariqatul mutaakhirina, so ake nan da nan a sauka, ba lallai a fahimta ba, ba lallai a iya komai ba. Amma abin tambayar shi ne, matasan salafiya ko matasan ahlus sunna a shirye suke a karantar da su ilimi a bisa manhajiya ta ahlus sunna? Ni ina cewa ba a shirye suke ba, sai dai sun ce insha Allah ne kadai. Abin da ya sa kuwa, idan ka ɗauko kana yanzu karatun Sahihul Bukhari muke a nan, ran da za mu yi muƙaddimar karatun sai da na ce za mu rinƙa bibiyar sharhohin Sahihul Bukhari da duk yadda ta kama, amma za mu ba da ƙarfi a Fathul Bari da Bardainul Aini Umdatul Qari. Idan aka zo karanta hadisi ɗaya, hadisi biyu, in na buɗe sharhin sai ga wani ya sa kasala, shi ya ƙosa ne a ci gaba da hadisan kawai, amma za a sauka. Ko kun fahimta jama'a? Yanzu ka zo ka ce misali yanzu a darul hadith yanzu daliban ba fara musu karatun alqur'ani ba, me yasa an aka ce za a fara babu tariqa ne ta kudama? Naka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ba mamaki wannan jumlar guda daya ta'awuzi ko ba mamaki mai wata guda ana fici da ita. A dubi ilimi, a dubi tarbiya, a koyi aiki, a yi aikin sannan a ci gaba. Amma in wani ya san cewa in an zo na sassadda akwai aya kwaya daya a wurin can da muka yi mata tafsirin ko kwana 17 ne wani watan azumi ba na mantawa, wasu daina zuwa suka yi saboda in aka zo sai a ce aya zai maimaita sai kuma ka ji ya hau wani sharhin da ba tunda shi aya dama tunda ya riga ajiye ta to ba shikenan ba ya bukata wannan. Ba haka bane, wannan hanyar da aka ce za a karantar da mutane, asalin wannan tariqa ta salaf wajen karantar da ilimi ta yi karanci a Najeriya. Waɗanda suka je suka koyo suka zo suka ce za su karantar da mutane sai ga ɗaliban ilimin su ce malam wani makarantar shi tunan an soke bulugul maram, malam wani makarantar shi tunan an soke muhtarul ahadith. Amma so ake a karantar da kai ka gobe don kar a samu matsala irin wannan. Sannan ilimin nan na usul mutane ba sa son su, su ne malam Ja'far yake ishara ko da aboko din, ba a son sciences, ba a son social sciences, galibi mai mutane suke so suna son abin da yake wu. Wato mutane sun rubu da cewa da zaran ka haddace alqur'ani ana ce maka malam, ana ce maka alrahman, ana ce maka kaza, don ko magana ce ta kai sai a ce ya haddace alqur'ani ne, ai bai haddace alqur'ani ba. Wannan abin yake injiza wasu matasa duk watsar da komai sai je sai ta hadda alqur'ani. In ya haddace qur'anin kuma madadin ya dawo ya koyi ilmomin da za su taimake shi wajen fahimta alqur'anin, nan kuma an dora mishi girman kai cewa ai malamin da zai karantar da kai ilimin usulul tafsir din shi bai haddace qur'ani ba, me za ka je yi wurin shi? Tsakani da Allah haka ne ko ba haka ba? Wannan shine abin da ya dilmiyar da jama'a, wannan kenan. Mu sake dawowa mas'ala ta biyu da nace ina da mulahaza a kai. Wannan aqidar ta shigo garin nan kamar da malam Musa ya ce bai sani ba, amma mu da muke bacci da kwaya ido daya tunda bayanan da na rinka muku akan Maiduguri akai na san halin da Maiduguri take ciki, ba zan san halin da Zaria take ciki ba. Ni an ce in yi listin din su da angwannin su duk na sani. Nan zamu darasi muna tashi na yi magana sai wani wata sai zagi ubana. Anan yan nan garin yan nan abin nan. Muna yin darasi nan in ne magana su. Ina tafiya wani lokacin jana bude waya ta nan ya rubuto text ya zagi ubana akan wannan maganar da nayi. Yan nan garin akwai su suna nan mun san su, suna jin tariki cewa Muhammad Yusuf sai suka zo suna son kama kafa wai a zauna wai a yi musu bayani game da wai Muhammad Yusuf, wai yanzu suna son su san ko waye shi. Su suka gayyato shi garin nan ya wa'azi duka local government din nan guda biyu. Ina gaya muku I am very intelligent, da gaske ran da nazo kaddamar da da'awa din nan nace muku na shirya jama'a, ina nufin na shirya din nan akwai maganganu da kana nan yanzu ran da na tashi zan yi tarihin ka sai kare na kanka sai in baka da alaka da abin da muke son mai magana akai. Dan haka wannan da'awar sun zo da ita garin nan, amma malam Ja'far yayi analyze yace idan da'awar ta zo wurin da ake karatu Abuja take fita, a nan ɗin sun karɓe ta amma ba ta yaɗuwa a garin nan, Kaduna suke tafiya tallanta da dakwanta. Nan dattijon nan yake zama wanda yake zuwa daga Kaduna kullum ya zo sai ya yi ishara sai in kawar da abin kamar ba na ba shi fuskar ya yi magana cewa ‘yan garin nan ne suke zuwa suna tara yaransu a Kaduna suna tsino Mala Abubakar Gumi albarka. In kuka lura daga wata biyar zuwa yanzu da wahala zo in yi karatu ban kawo wani tarihi na Malam Abubakar Gumi ba, ina kishiyantar waccan da awan ne sai na lura ba a san Malam Abubakar Gumi ba ne har za a samu wani gaula ya zo yana zagin Malam Abubakar Gumi ya ce wai Malam Abubakar Gumi ya ƙara rayuwar shi a banza bai yi jihadi ba. A ina aka ce Malam Abubakar Gumi bai yi jihadi ba? Waye ya jihadi fiye da jihadin Malam Abubakar Gumi? Menene matakan jihadi a musulunci? Imani da ilimi Malam Abubakar Gumi yayi, aiki da ilimi Malam Abubakar Gumi yayi, yadawa da da'awar ilimi Malam Abubakar Gumi yayi. Malam Abubakar Gumi yayi wannan an karba ko ba karba ba?
an karba an tashi an yaki Malam Abubakar Gumi akan an ki karbe ba a yi ba dan me Malam Abubakar Gumi zai tashi ya dauki makami to amma su da yake wawaye ne abinda aka fassara musu jihadi shine me a dauki makami me yasa ne lakcar cewa jihadin dan hudu ba hawan daushe bane ba dan rubuta irin waɗannan tunanin ba su turawa da yan boko cewa suke dan hudu ne ba fulatani ne shanin shi suka kare da kudi sai zautu ya tashi yana ta bubbuge masu mulki Hausawa yana dasa yan uwan shi Fulani dan haka duk kasar Hausa ta waye gari ainihin ta zama yan uwan shi ne Fulani ƙaryar da yan tarihin boko suke cewa kenan su kuma yan Arabiyan aka tashi sai a dauko musu 1804 din nan da dan Fodio yaki sai a ce ai dan Fodio kawai yana zaune ne ya tashi kawai ya kaddamar da jihadi sai muka ce dan Fodio matakin farko imani da ilimi da aiki da ilimi da yada shi abin dan Fodio yake kenan sai aka ce a tashi a kashe shi ayi kaza shine ya tashi ya kare kanshi sai tashi ya kare kanshi ko ya ci gaba da karantawa shin jama'a wannan bayanin nayi shi yafi shurin masaki ko ban yi ba me muke ta kokarin mutane su fahimta su fahimci mu muke cewa za a yi jihadi mu muke cewa ayoyin jihadi amma sai mu ce me ma'anar kaza me ma'anar kaza me ma'anar kaza dan haka da'awar ta shigo nan garin amma bata samu wurin zama bane kuma daga cikin abubuwan da suka taimaka mata ta shigo nan garin ba irin abubuwan da suka taimaka mata bane a wani garin sabanin yadda ake zato shine a wasu garurukan zaunar da mutane ba a karantar da su a wasu garurukan matsalolin zafin kai da makamantan haka a nan garin matsalar farko da Malam Ja'far yayi ishara ta Muhammad Yusuf ita ce ta taimaka waɗanda suka ɗauko da kwanta suka ɗauko da kwanta shine me neman shahara sun yi a san su so suke sun yi a san su wani daga cikin su ya taba cewa ya za a ce wai duk gari mutum ɗaya ake jin labari in ka je Fatakur sai a ce wai ka san Albani in ka je Sokoto sai a ce ka san Albani in ka je Bukari sai a ce ka san Albani to ya za a ce su din nan ga su ne yan asalin gari waɗannan kuma ƴaƴan baki ne ya za a ce su aka sani waɗannan su ne haƙa'i game da al'amuran nan dan menene mun yi bayani dalla-dalla akan halin da Maiduguri da wasu wurare suke me yasa ba za mu bayyana a nan ba amma Malam Musa bai sani ba amma mu mun sani hasada ce wai suke gani kuma sun manta cewa Albani din ba shi ya dasa kanshi ba Allah ne ya dasa shi sannan wata tafiya ce mai tsawo ya shawo kafin haka ta shekaru nawa aru-arun shekaru wadda waɗannan shekarun kai kuma a cikin wata uku ka zo ka ce kana son ka samu shortcut shine matsalar sai kai haƙuri kai kuma naka lokacin ya zo don haka babu shakka wannan ta zo nan kuma daga cikin ƴan nan garin akwai waɗanda suka tafi Maiduguri daga cikin ƴan nan garin akwai waɗanda su aka sa suke monitoring movement ɗinmu fa gaba ɗaya ba abin da bamu da shi a hannunmu game da su don haka nake da ido ɗaya mu muke bacci wannan kuma Hausa ce Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye Malam Aminu Gwandu ka yi wata magana wadda ka ce ka gani a ofis ina ba shakka da hannuna na rubuta wannan cewa Muhammad Yusuf yana jin fulatanci gar wato ni shi a cikin kasar ɗina in ba kuma ta ba na faɗi haka shi ya shaida min wannan kalma wani lokaci daga cikin lokutan da muka taso daga nan makarantar ka nan garinka ina ne Damagu za mu tafi Maiduguri a cikin stalet ita shi yake tuka stalet ɗin a lokacin ni ina gaba shi yake cewa ai an haife shi a tsakiyar Fulani ne don haka yana jin fulatanci gar to amma kuma ni ba ya yaranta fulatancin ba yau wato kaga ga malamin nan ma ya ce muna tare a mota a lokacin haka yake sai jazakumullahu khairan Malam Aminu kafin mu wayo gare ka saboda ba mu san lokaci ya kure kasar din na Malam Ja'far bai shiga cikin wannan kasar din na biyu ba a dan tsahirta mana kadan insha Allahu ta'ala za mu saurari kasar din nan sannan mu saurari kalmomin ƙarshe da muke so Malam Hudu ya ba mu sannan kai sai ka ainihin cike mana da addu'an nan taka mai ƙarfi insha Allah
wato kiran mutane zuwa ga fita daga aikin gwamnati da kuma zuga samari cewa su yi wa karatun boko Allahu alaihi tattauna a kai yanzu shine sabubban da suka sa waɗannan al'amura suka kunno kai bayan da babu su wa wato kiran mutane zuwa ga fita daga aikin gwamnati da kuma zuga samari cewa su yi wa karatun boko tawaye da kuma kira da cewa duk wanda ya yi boko din ko kuma yake aiki a gwamnati ya zama kafiri. Waɗannan ababai ne da ba gina su akan hujja ko dalili ba. Babban abin da ya haifar da su a iya nazari na farko abin da ake kira hubbul zuhur, wato san shahara, da yadda mutum da da'awar malanta ya kawo wani babban abu a cikin al'umma ya zama abin yayatawa a cikin gari, abin tattaunawa, sai wannan abin ya zama ya sa shi ya shahara, an san shi abin ne da kawai. Abu na biyu, illatul ilmi aw adamu, karancin ilimi ko kuma rashin sa gaba daya, ka samu mutum baya da ilimi kuma yana son ya tattauna akan mas'ala, ko kuma yana da ilimin da bai taka kara ba ballantana ya karya, amma tare da haka yana so ya kutsa kai yayi bayani cikin manyan mas'aloli waɗanda manyan malamai ma ba sa yin gaggawar yanke hukunci da kansu har sai sun tuntuɓi masu ilimi ɗan uwansu, sun haɗa ra'ayoyi da juna, sun tara dalilai domin abin da za su faɗa yana da alaƙa da makomar al'ummar su ko a duniya ko a lahira. Abu na uku, abin da ake kira albadu bil furush qabla tahqiq al usul, wato mutum ya yi wa ilimi kutse a madadin ya fara shi daga matakin ƙasa, sai ya tsallambar take ya ƙetare zai ya kamo manyan matsaloli na sama wanda sun fi ƙarfin tunaninsa, sun fi ƙarfin ƙwarewar da yake da ita a rayuwa, sun fi ƙarfin bincikensa, sun fi ƙarfin saninsa, domin dukkan mutumin da yake mutunta ilimi to babu yanda za a yi yana da matakin ilimi na primary ya ce zai tattauna a kan abin da ƴan jami'a suke tattauna a kai, ko mutumin da yake yana karatu a ƙaramar secondary wato junior secondary school sannan ya ce zai tsoma baki a cikin malamai na jami'a kan wata matsala ta ilimi da bincike a kai, banda danganci da shishigi babu abin da ke kawo wannan. Sannan abu na hudu daga cikin sababbin da suke kawo wannan, galibi daga cikin samarinmu dama da jiyayyu ne, kasalallu ne, ragwaye ne, waɗanda ba sa son karatun nan na zamani, sai aka yi sa'a wani ya zo ya yi musu fatawar harancinsa, in ka kyale su so kaɗai dama za su gudu. Babban abin da ke ba da saida a kan haka, ta yadda idan ɗalibanmu sun je jami'a galibi sukan sami ilimin da ya fi kowanne arha ne, su karanta, kaɗan ne waɗanda suke karanta abin da ya shafi sciences, kaɗan ne suke karanta abin da ya shafi technology, kaɗan ne waɗanda suke kutsa kai cikin waɗansu manya-manyan ilimomin da duniyar ilimi a yau ta fi dogaro da su wajen gudanar da harkokin rayuwa. Amma da zai haka sai mu je mu tare a kan languages, wato Hausa, Arabic, Islamic studies, ko mu je mu tare a business admin, shine za ka ga ɗaruruwan mutane cikin matasanmu, domin ilimi ne mai sauƙi wanda ba ya buƙatar wahalar da kai don saboda haka suka fi so. To dama can manya-manyan ilimomi irin su wato ainihin karatun likitanci da injiniyanci da sauran ilimomi masu tsada, to dama suna da wahala a wajen mutanenmu, to sai aka dace kuma gashi wani ya zo ya ba su fitorin hakan ma haramci ne, shikenan sai suka yi kokarin kare wancan ragwancinsu da fatawar da mai fatawa ya ba su, suka sulale suka gudu. Dama ta akwai zuciya ta ragwanci da karaya da targaɗe a tattarinsu. Sannan kuma abu na biyar daga cikin abubuwan da suka kawo mana irin wannan tunani a yaɗa shi a tsakaninmu a yanzu, kamaceceniya da juna da kama hannun juna da taimakekeniya da juna tsakanin waɗansu ɓata garin cikinmu da kuma abokanan adawar. Sannan kowa ne cewa waɗanda muke zaune da su a cikin wannan ƙasa sun riga sun shallake mu a karatun boko tun lokaci mai tsawo, a ilimin zamani tun lokaci mai tsawo, saboda dalili na turawan mulkin mallaka da suka mallaki ƙasarmu sun yi shekaru kusan 100 a kudancin ƙasar nan kafin su keto arewa. To wannan ta sa mutan kudu suka fi mu ilimin zamani da rata mai yawan gaske. To sai kuma yanzu a shekarun ƙarshe muka fara ɗan tasowa muna yunƙurowa, kuma sun san yadda muke da yawan al'umma, kuma idan aka samu masu karatun suka yawaita a cikinmu, to maganar a bautar da mu ko a mayar da mu cima baya a wannan ƙasa ba za ta tabbata ba. To amma idan aka yi ƙoƙarin raunana mu ta hanyar da kuma za mu iya amsa, domin inda wani kafiri ko wanda ba musulmi ba zai fito ya zo ce mana musulmi ya karatun boko haramun ne, to dandanan musulmi zai gane cewa wannan makida ce. Amma idan suka sanya wani a cikin mu musulmi ya wakilce su ya yi magana a madadinsu, kuma ga shi yana cikin mu yana furta kalmar shahada, zai ke jan wata aya ko ya ja wani hadisi ko da bai fahimce shi ba, to kaga wannan sai ya sa mu yarda da shi mu aminta. Shi a cikin rigarsa musulmi ne, amma abin da yake aiwatarwa yana wakiltar abokanan adawar mu ne. Domin a halin da muke ciki yanzu a wannan kasa, dukkan wani wanda yake lura da abin da ke zuwa ya zo ya san cewa duk inda ka ga mutum boko, mutum goma, gogaggi ɗan boko, gogaggu da suke da ƙwarewa, in dai za a haɗa ƙasar ne gaba ɗaya, to zai iya tarzuwa cewa tara ba musulmi ba ne ɗaya ne cikin musulmi. Duk inda ka ga ƙwararren likita, duk inda ka ga ƙwararren injiniya, duk inda ka ga ƙwararren masanin shari'a, za ka iya samu cewa wato ainihin adadin waɗanda ba musulmi ba ya nannanka na musulmi. To wannan fa shine matsalar da muke ciki, ko da an tsaya haka, to kuma sai aka zo aka biyo ta bayan gida, aka ƙetaro mana katanga da wannan fatawa da fata cikin al'ummar musulmi. To ka duke nan inda muna da kaso ɗaya wato ainihin cikin goma na masu ilimin zamani, yanzu wannan zai ragu ya koma kaso ɗaya cikin ɗari, wanda wannan wani abu ne da za a iya amfani da shi nan da shekaru goma ko sha biyar ko ashirin masu zuwa a yaƙe mu, a mayar da mu kura baya sama da yadda muke a halin yanzu. Sannan abu na shida daga cikin sabubban da suka kawo wannan babbar matsala, wato ainihin ƙarancin ikhlasi ko tsoron Allah. Domin dukkan mutumin da yake da ikhlasi ko tsoron Allah da kyakkyawan niyya yana yin da'awa ko karantarwa don addininsa ya ci gaba, to ya san cewa in ma mun sallama cewa karatun boko matsala ne, to baya ɗaya daga cikin manyan matsalolin mu. Akwai matsalolin da sun fi wannan girma da su ya kamata mai hankali ya fara yakar su. Yanzu alal misali dukkan wani babban birni daga cikin biranen mu musulmi, idan ka ɗauki garin Maiduguri, idan ka ɗauki Bauchi, idan ka ɗauki Kano, waɗanda suke da shaharar musulunci, ba yanda za a yi ka fita daga garin ka ji kilomita 50 ba sai sai ka samu wani wanda ke ko dai musulmin da bai iya karatun fatiha da zai sallah da ita ba, bai karanta juzu'u amma ko wato ainihin daga sabda hikma rabbikal a'la zuwa kasa ba, wanda da waɗannan surori ake sallah, ko kuma ka samu ba ma gujen da ma shi bai karɓa addinin musulunci ba, fitar ka daga Kano ba za ka ci kilomita 50 ba sai ka tarar da gidan mu ma guje, haka in ka fita daga Bauchi sai ka tarar da gidan mu ma guje, haka in ka fita daga Maiduguri ko baka samu ba ma guje, to ka sami dan tilanin kiristan da ko kuma dan asalin jihar da ba musulmi bane ba, wanda wannan ne ya kamata mu mayar da hankali wajen kiran su zuwa ga addinin musulunci, da musulman da basu karanta addinin ba mu fahimtar da su, to amma da malam wane wanda ya gagaruwa ne, amma daga lokacin da ka zo ka kawo wata bakuwar matsala ka watsa ta a cikin gari, to wannan sai baka lasisi da dama ta yaduwa ana tattaunawa da kai a dukkan wurin tattaunawa. To waɗannan su ne hakikanin sabubban maganin waɗannan ‘ya’yan uwa musulmi zai tattaru ne cikin al’amura kamar haka. Abu na farko wajibi ne game da malamai waɗanda suka karanta addini karatu na hakika, wani ya yi shekaru 20 yana karatu tsakanin karatun alkur'ani ko hadisi ko tafsiri ko fiqh ko harshen larabci, wani ya yi karatu wani ya yi shekara 25 wani shekaru 30 wani sama da haka, da ɗaliban ilimi waɗanda suke da takwarau masu hazaka da fasaha irin waɗanda sun yi karatu ɗin na tisabilillah a gaban malamai, sun sanya littafi daga farko har ƙarshe sun karanta a fannonin ilimi daban-daban, ko waɗanda sun yi karatu sun kai mataki na jami'a har suna da degree ko masters ko PhD, to wajibi ne a kai ire-iren waɗannan dattijan cikinsu da ƴan tsaka suke da cikinsu da matasan cikinsu su tashi tsaye a haikan wajen karantar da mutane hakikanin addini. Domin ba yadda za a yi a yaɗa irin wannan fatawa ta boko haramun ne, shiga aikin gwamnati kafirci ne ta samu karɓuwa, sai a wurin da into jahilci ya yi kaka gida. Duk wurin da ake da warewa da kuma wadataccen ilimi babu yadda za a yi wannan fatawa ta samu gindin zama. Babban misali ɗauki wurare waɗanda suke da ilimi da yaɗuwarsa da kuma yaɗuwar ɗaliban ilimi masu ƙwazo a wannan ƙasa, za ka samu wannan fatawa ko ta je to za a koro ta waje. Amma duk inda aka samu ilimin ya yi karanci tsakankanin matasa ko ga masu ilimin amma karantarwa ta yi karanci, to dole ne a samu ire-iren wannan fatawa ko wanda ta fi ta muni ma wato ainihin ta zo ta yaɗu a nan gaba. Sannan abu na biyu wajibi ne wato ainihin ga su jami'an tsaro da suke sa ido kan abubuwa da kaji su zo su fahimci cewa wannan wata babbar fitina ce wanda ya kamata suna bin diddiginta, suna kuma kokarin dauka mata matakin da ya dace da ita, bana nufin kisa ko daure ko wani abu makamancin haka. To amma jami'an tsaro ne mutanen da suka fi kowa gano hanyar da za ta wanzar da zaman lafiya a cikin ƙasa, wanda ba za su kyale wata wuta tuntura yar kankanuwa yadda za a iya bushe ta da baka ta zo ta fi da gudun ruwa ba, har ya kasance ta kai girman da in ma ka kawo motoci uku na ruwa ka zuba mata ba za ta mutu ba. Ina gani akwai rashin hikima a cikin wannan. Sannan kuma abu na gaba na uku shi ne, su mutane waɗanda suke ba su yi karatun addini ba ko sun yi shi sama-sama, to sani cewa wato ainihin addini ba amana ce. Kuma dukkan wanda zai fatawa ya ce wa mutane haramun ko halal, ya sani ba yana magana ne a madadin Allah, yana magana ne a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya san menene abin da ya sanya hannu a kai a madadin Allah, domin kamar yana yin sayin ne ko sanya hannu ko sigile ta a madadin Allah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim a cikin littafinsa Ilamul Muwatti'in an rabbil alamin ya bayyana haka karara, wanda yake nuna yin fatawa ka ce kaza ya halatta ko haramta, to fa kana magana ne a madadin Allah, wato ba wai kana magana ne a madadin kanka ba. To kasancewa shin abin nan da kake magana a kansa a madadin Allah, Allah ne ya tura ka, kai ba manzo bane ba? Shin ka karanci wata magana ta manzo, ka tattara matsaloli na addini akan haka? To idan har ya kasance ɗalibin ilimi zai tsarkake niyya tsakaninsa da Allah, ya bi diddigin matsala a ilmanta kafin ya balle ta, to na tabbatar wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da zai magance ita kanta wannan matsala. Su kuma jama garin mutanen da biyu suke yi, to ba su ne fa za su yi hukunci ba su ce wani malami ne wani jahili ne, don su ba su da ilimin da zai sa su su yi wannan hukuncin. Duk abin da za su yanke na hukunci, to za su yanke ne a matsayin zato, a madadin wato a matsayin shatifati, amma ba a matsayin abin da suke da tabbas wato ainihin a kansa ba. Sannan kuma abu na ƙarshe da ya kamata ku sani shi ne, wanda ma bai sani bai sani, shi wannan bayan Allah da yake yaɗa wannan fatawa shekarunsa nawa a cikin rayuwa, sannan da mai yi karatu a wajen malamai, sannan wanda littafi da wanda littafi ya karanta, a birni irin mai duguri na tabbatar in zai wa kansa adalci, ya tabbatar akwai wanda suka fi shi ilimi, akwai wanda suka fi shi tsoron Allah, akwai wanda suka fi shi gudun duniya, akwai wanda suka fi shi kishin addini. To tura aka yi ba su fahimci shi abin da ya fahimta ba, a gari irin mai duguri na tabbatar akwai wanda yake kansu ɗaya da shi ta fuskar ilimi ko tsoron Allah ko takawa. Sautai a kai ba su fahimci irin abin da ya fahimta ba, adadin waɗanda za a ce sun tsara shi cikin malamai su suka fi yawa sama da adadin wanda ya fi, sannan adadin waɗanda suke kansu ɗaya tsare ko tsane sa'o'insa ne a fagen ilimi su suka fi yawa sama da wanda za a ce ya fi su. Ina ganin baya daga cikin adalci ya ɗauka dukkan malaman da ake da su jahilai ne shi ne ya fahimci daidai, to yawan waɗanda suka fi shi ko waɗanda suke sa'o'insa, to ba ma wannan ba, ya ɗauka cewa manya-manyan malamai da duniyar ilimi ta aminta da su, irin su Sheikh Ibn Baz, irin su Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, irin su Sheikh Farah Ibn Uthaymeen da sauran manyan malamai ko a kasar Saudiya ko a Egypt da sauran wurare, ya ɗauka cewa duk waɗannan jahilai ne, abinda sun karanta ba karatu bane ba, nashi shi ne karatu. Ina ga wannan yana daga cikin jahilci. Sannan fatawar da ba yadda asali a kanta da zai iya makalkalewa a kanta cikin magabatan baya, sai ɗan zamani ire-irensa ‘yan tarasi waɗanda suka yi fatawa ƙarƙashin wani matsatsi da suka samu kansu a ciki, yasa suka yi fatawa ba wai ƙarƙashin tasirin bincike na ilimi ba, ina kuma zai ɗauki fatawar su yi amfani da ita. Abin da zai nuna maka jahilci shi ne asalin hadisin da suke kafa hujja da shi cewa za a samu waɗansu shugabanni masu zalunci masu kaza masu kaza, karka zama musu ɗan sanda, karka zama musu kaza, hadisi ne ba ifi. Shi kai shi Sheikh Nasiruddin Al-Albani da ya inganta shi a wasu wurare, ya inganta shi ne kan wani rawi da bai san halinsa ba, domin idan mutum yana da suna mutane guda biyu cikin marwayata sun zamanto suna ɗaya, mukaddara wannan sunansa Abdurrahman, wancan sunansa Abdurrahman, wancan Abdurrahman ɗan wane, wannan kuma Abdurrahman ɗan wane daban-daban, ɗaya daga cikinsu ɗaya ba ifi. To lokacin da ya ji hadisin a karan fari, ya ɗauka hadisin riwayan wanda yake sahihin ne ba dhaifi ba, saboda haka sai ya inganta shi. Amma daga baya da kansa a cikin sauran littafansa ya yi ko a kansa gyara cewa hadisin da ya inganta a wuri kaza hadisi ne ba dhaifi. Wannan shi ne abin da ya zama wajibi su ɗalibin ilimi da ɗaliban ilimi da ke cikin garin Maiduguri su fito da waɗannan littafai su yi fotokofi ɗinsu su karantar da su a majalisansu su yaɗa su a tsakankanin jama'a su yaɗa su ta kafofin watsa labarai don ya kasance sun yanke wa mutane hanzari. kuma abun mamaki, abun mamaki. Wannan bawan Allah a shekaru biyu da suka wuce lokacin da ya tafi a aikin Umara, wannan fitina ta taso a karan fari wanda ta samu kai hasaran matasa masu dubban yawan gaske. Mutumin nan bayan ya je Umara ya mata layata don jin cewa jami'an tsaro suna neman shi. Wallahi, wallahi, ni ina cikin wanda suka haɗu da shi ba zai aikin hajji. Yake mai rantsuwa da Allah cewa duk abin da ake zargin shi da shi na alaƙa shi da wannan fatawa ko waɗannan samari ƙarya ake masa. Muke masa in ƙarya kake masa a aikin hajjin nan da muka zo, akwai manyan manyan jami'an gwamnati daga jihar Borno. Ka zo mu ji gabansu ka tabbatar ƙarya ake maka, tage ake maka. Ni na matashewa su saurare shi, suka saurare shi, ya rantsu cewa ƙarya ake masa. Suka ce to in ya yarda ƙarya ake masa cewa ba fatawarsa ba ce ba ra'ayinsa ba ne ba. To ya rubuta a rubuce bayar kuma yi magana a ɗauka a tabar ko da su rike yanzu su gowa jami'an tsaro cewa baya tare da wannan ra'ayi. Shi da kansa ya je ya nemi lauya bayan an ba shi shawarar cewa kar ka je ka rubuta wani abu da kanka, ka faɗa abin da zai zama ka karya doka ka zargi kanka da kanka. Nemi masanin shari'ar zamani ka faɗa masa me kake so ka ce shi ya rubuta da yare na lauyanci. Mutumin nan da yake karyata boko yake kafarta ƴan boko shi ne da kansa ya je ya nemi lauya. Ba ma injiniya ko likita ba wanda karatun sai zama wajibi. Cikakken tsagutun da yake cewa shi ya rubuta takarda a madadinsa, wallahi, wallahi takardar tana nan a hannun jami'an tsaro da waɗansu daga cikin manyan jami'an gwamnatin jihar Borno. Idan hali ya yi ma fito da ita mu yaɗa ta, kuma maganarsa tana nan a cikin tabar koda idan hali ya yi a fito da ita a yaɗa ta. Ba ma son mu tilasta zuwa ga wannan matsayin, amma yanzu tsoron Allah ya sani cewa ya jefa al'ummar musulunci cikin rudani. Kuma wallahi ni ba ni da shakka game da akasarin matasan da suke bin wannan fatawa, yawanci suna bi ne da kyakkyawan niyya, domin suke za a ɗora su ne akan wata hanyar ta aljanna, a kawar da su daga hanyar kauta, a kan haka suke tafiya. Amma wanda ya ɗora su akan ya haɗince su, ya zalunce su, ya zanto ya ci amanar su, wanda shi da su in bai tsoro ba zai zama zai tsaya a gaban Allah ranar tashin kiyama. Ni na riga na faɗa abin da ya kamata in faɗa. Al'ummar jihar Borno, zamana da ku na tsawon shekaru 12, amana ce a kaina in faɗa muku abin da na yi imanin gaskiya ne wanda za ku tsira a gaban Allah. Amana ce a kaina in faɗa muku duk abin da na san za ku cutu don ku kauce masa. Ya rage na ikon ne ya ji jiki ya tsira. Ba ka da ikon ka tilasta mutum bin gaskiya, amma wajibi ne ka faɗe ta. Faman sha a fulmin noman sha a fulikafur. Wanda ga dama ya rike gaskiya, wanda kuma ya ga dama. Wato ainihin ya kafarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa Ubangiji ta'ala ya nuna masa cewa laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Kai ba dole bane akan ka cewa sai ka tusa shari'a a cikin zukatansu. Allah nake da ikon bayi, kuma a nan gurin nake son mu roki Allah madaukakin sarki, dukkan wanda yayi wannan kafir ya roki Allah madaukakin sarki. Ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da sifofinka mafiya sarki, wannan aqida ta cewa aikin gwamnati haramun ne kafirci ne, yin boko haramun ne kafirci ne, ya Ubangiji in wannan aqida gaske ce, ya Ubangiji ka taimake ta, ka ba ta yaduwa, ka ba ta karfi, ka taimaki masu kyau. Ubangiji in wannan aqida ƙarya ce, ta saba wa koyarwar littafin da koyarwar manzanka, ya Ubangiji ka wargaza ta, ka rusa ta, ya Ubangiji kar ka bayar da nasara ga madama su kira zuwa gare ta. In ba su shirya ne Allah shirya da su, don fatattu ne Ubangiji ta Allah ya tsare al'ummar musulmi daga sharrin su.